ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادوة وانا مسلاتي بالبركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا رجزاكي أتكين غرنكانو وانا جمعتين الأربع يو بيو قوتن ذو الحجة هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليدة أليه دو دتلاتين دشدة wanda kuma yazo daidai da 16 ga watan 9 miladiya ta 2015. A wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib min Al-Kalim At-Tayyib na Al-Imam Shamsuddin Ibn Qayyim Al-Jawziya rahimahullahu ta'ala, kuma wannan shine darasin mu na uku. Za mu tashi ne akan athani ko to bismillah. Da mana magana idan ba a manta ba akan abubuwa guda uku wadanda su ne wato rayuwar bawa bata fita daga ɗaya daga cikin wadannan abubuwa guda uku, wato yanayi guda uku. Imma dai yana cikin wata ni'ima da Allah ta'ala zai ni'imta shi da ita, wanda haƙƙin da yake kansa a wannan lokacin shine godiya ga Allah. Kuma a wancan darasin mun faɗi abinda malamai suka faɗa dangane da godiya, mecece godiya, da abinda shi malam ya faɗa, waɗanda su ne rukunan godiya ga Allah. Abu na biyu su ne almihan, wato jarraba da Allah ta'ala zai masa, wanda abin da yake farali a kansa a cikin wannan yanayi shine yayi hakuri ya maida al'amarinsa ga Allah. Sannan yanayi na uku shine yanayi na saban Allah, wanda abin da yake kansa na wajibi a lokacin shine tuba da istighfari. To mallam yayi mana magana akan yanayi na farko, shine ni'ima da bawa zai samu ko bawa zai tsinci kansa a cikinta, wanda haƙƙinta shine yayi wa Allah ta'ala godiya da zuciyarsa da bakinsa da gabansa. To abu na biyu shine yace athani, abu na biyu mihanun min Allah ta'ala yabtalihi biha, jarraba da Allah ta'ala zai masa da zai jarrabe shi da ita. Fa farduhu fiha as-sabr wa at-tasalli, abinda yake farali a kansa yayin da Allah ta'ala ya jarrabe shi shine yayi hakuri ya lallashi zuciyarsa. Hakuri da lallashin zuciya shine as-sabr wa at-tasalli. Was-sabr malaiti abinda ake nufi da hakuri shine habsun nafsi an at-tasakhut bil maqdur, bawa ya tsare kansa, wato ya hana kansa, ya hana zuciyarsa bata rai da bakin ciki game da abinda Allah ya kaddara masa. Wa habsul lisani an ash-shakwa, ya tsare harshensa, ya kame harshensa daga kai kuka wato raki. Wa habsul jawarihi an al-ma'siyah, ya kuma tsare gabobinsa daga saban Allah. Kallatmi wa shaqqi thiyabi wa natfi ash-sha'ri wa nahwi dhalika, kamar marin fuska ko kikkita tabwa ko kuma cire ko fige gashin jiki ko gashin kai wa nahwu zalika, da makamancin irin waɗannan. Fa madaru as-sabri ala hadhihi al-arkan ath-thalatha, malam yace kai koman hakuri gaba daya akan waɗannan rukunai ne guda hudu. Wato sai an samu waɗannan rukunai guda hudu, sannan mutum zai zama mai haƙuri, ko za a sifanta shi da cewa shi mai haƙuri ne, kuma zai samu ladan masu haƙuri. Habsun nafsi an at-tasakhut bil maqdur, habsul lisani ani shakwa habsul jawarihi ani almasiya wadanna abubuwa guda uku ya tsare zuciyarsa kada ta cika da fishi da jin haushin abin da ya same shi na kaddara ya lallashi zuciyarsa ya sallama al'amarin sa ga Allah rukuni na dai kenan rukuni na biyu habsul lisani ani shakwa ya kame harshen sa daga kai kuke kuke wato duk inda zai zauna sai yayi batun magana sai yayi fadi ya fadi magana sai ya kai kuka ga wannan ya kai kuka ga wancan abu na uku hamsul jawarihi anil ma'siya ya tsare gabobin sa daga saban Allah waɗannan abubuwa guda uku su ne hakuri yake ginuwa akan su idan aka same su to an samu hakuri an samu abinda Allah ta'ala zai bada lada akan sa ubangiji ta'ala a littafin sa mai tsarki a gurare daban-daban ya yaba hakuri ya yaba wa masu hakuri ya faɗi sakamako gwaggwaba da mai hakuri yake samu a duniya da lahira Allah ta'ala ya nuna ma'iyarsa wato kasancewarsa tare da bawa da taimakonsa da ƙarfafarsa da agajinsa da tallafinsa baya samuwa sai ga masu hakuri Allah ta'ala ce wasbiru inna Allaha ma'as sabirin ku yi hakuri Allah ta'ala yana tare da masu hakuri wanda Allah ta'ala ya kasance tare da shi da taimakonsa da agajinsa da tallafinsa to babu shakka wannan shi ne ya samu alkhairai na duniya da lahira kuma shi ne ya samu ni'ima ta baɗini da ta zahiri kasancewar Allah ta'ala tare da shi haka nan ubangiji ta'ala ya sanya hakuri da shi ne ake samun shugabanci na addini wato dukkan mutumin da ba shi da hakuri ba shi da yaqini a zuciyarsa sakankancewa da lamarin Allah to wannan ba zai dace ya zama shugaba a addinance ba Allah ta'ala yana cewa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun wa ja'alna minhum a'immatan Allah ce daga cikin su muka sanya wasu shugabanni lam yahduna bi amrina suna shiryuwa da umarninmu lamma sabaru yayin da suka yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinun suma suka zama masu sakankancewa da yaqini da jin tabbaci a zuciya da ayoyinmu saboda haka kaga anan ubangiji ta'ala ya nuna cewa shugabancin da ya basu ne a dalilan waɗannan abubuwa guda biyu wato samun yaqini a cikin zuciya da sakankancewa da sallamawa ga umarnin Allah da kuma samun hakuri a cikin zuciya hakanan ubangiji ta'ala ya nuna cewa hakuri shine mafi alkhairi ga bawa kuma ya karfafa wannan batun na cewa lalle tabbas ubangiji ya karfafa maganar cewa hakuri shine alkhairi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin idan har kuka yi hakuri to lalle hakuri shine mafi alkhairi ga masu hakuri sannan ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa hakuri in ya hadu da tsoron Allah tare da bawa to kuma ya samu garkuwar da babu abinda zai cutar da shi in dai har bawa ya zama mai hakuri mai tsoron Allah to zai samu tsaro daga ubangiji wato ubangiji Allah zai tsare shi daga dukkan wani kaidi na kowane irin maki wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit Allah ta'ala ya ce wa in tasbiru kuma in har kuka yi hakuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah la yadurrukum kaiduhum shay'a to makircin su da kaidun su da kitufin su ba zai cutar da ku komai ba saboda haka ubangiji ta'ala ya nuna cewa samun waɗannan abubuwa tare da bawa yana zaman masa wato katanga ko kariya daga fadawa wato hannun masu kaidi haka nan Allah ta'ala ya nuna mana cewa annabinsa Yusuf alayhi salam ya samu abin da ya samu na ɗaukaka da izza da daraja a rayuwarsa ta duniya a gurin Allah ta'ala da kuma a cikin zukatan al'ummar zamaninsa saboda abin da ya samu a zuciyarsa na haƙuri da tsoron Allah ya sifantu da haƙuri ya sifantu da tsoron Allah wannan ya sa Allah ta'ala ya bashi tamkini Allah ce wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard wa kadhalika makkanna li yusufa yatabawwa min al ard haythu yasha نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وبنجي تعالى هكا مكا يوصف تمكيني وتمكا باش كفوا درجة أدوران كسا يتبوأ من الأرض حيث يشاء دو إنه يقدام أتكين كسر مصر إنه يجي كربيني أقول إنكم من درجة نكوي وتنشيني زي سامو قول إنزما كما زي سامو أن داسو كربيشي. الله يجي نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين haka muke sa wato muke shafawa waɗanda muka ga dama rahaman mu muke samar da rahaman mu gare su kuma ba ma tozarta ladan waɗanda suke masu kyautatawa shi yasa yace innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin shi innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin annabi yusuf yace lalle yadda al'amarin allah yake wanda duk yayi hakuri yaji tsoron allah to allah ta'ala baya tozarta ladan waɗanda suka kyautata. Haka nan Ubangiji ta'ala ya sanya rabauta tun ba zai samu rabauta ba a rayuwarsa ta duniya da ta lahira sai idan ya kasance mai haƙuri da juriya. Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu subiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani isbiru ku yi haƙuri wasabiru ku yi juriya wato ku dage ku cije ku kafe wattaqu rabitu ku yi ribatu wato ku yi dako domin bawa addinin ku kariya. Sannan Allah ce wattaqullaha la'allakum turhamuna ku ji tsoron Allah wa la'allakum ko ayi muku wato ko ayi muku rahama ku kwa samu abin nan za ku samu rabauta a gurin Allah. Haka nan Ubangiji ta'ala ya nuna cewa yana son masu haƙuri. Inna allaha yuhibbu wallahu yuhibbu sabirin. Allah ce yana son masu haƙuri. Duk wanda Allah ta'ala yake so babu shakka ya samu wato dukkan wani abin da bawa yake hankoran samu a rayuwarsa ta duniya da ta lahira. Sannan Ubangiji ta'ala ya yi wa masu haƙuri bishara abubuwa guda uku wanda kowane ɗayansu abin wato idan ka ganshi tare da dan uwanka kai fatan kai ma Allah ta'ala ya samu maka ya baka irin wannan. Wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Allah ce kai wa masu haƙuri albishir wa bashiris sabirin kai wa masu haƙuri albishir الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة وإذا مصيبة تسابيس سكنت إنا لله وإنا إليه راجعون مول قال الله بكي هل تسني باين سني بل لك سني وإنا إليه راجعون كما للي موزوا قريش بكي كما وا الله تي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وإذا نسنا دا سلاتين قا أبين جزء سلاتين أبين جزء قباوان سا شيني يقار أوك كدر جزء ya ƙara ɗauka matsayinsa a duniya da lahira. Sannan wa rahma suna da wata rahama ta musamman da ubangijinsu zai musu. Allah ya ce wa ulaika humul muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu. Wannan sakamako ubangiji ta'ala ya yi musu alkawarinsa saboda abinda suka sifantu da shi na haƙuri saboda kasancewar samuwarsu a cikin masu haƙuri. Allah ya musu albishir da waɗannan abubuwa manya-manya guda uku. Sannan ubangiji ta'ala ya yi wa bayinsa wasici da cewa su nemi taimakonsa ta hanyar haƙuri da sallah. Ustainu bis sabri was salat wa innaha la kabiratun illa alal khashi. Ya ayyuhallazina amanu ustainu bis sabri was salat inna allaha ma'as sabirin. Allah ta'ala ya ce ku nemi taimakonsa da agajinsa da tallafinsa ta hanyar sallah da kuma ta hanyar haƙuri. Ku nemi tallafi da taimako daga Allah ta hanyar sallah da kuma ta hanyar haƙuri. Inna allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri. Ko inna hala kabiratun illa alal khashi'in lalle sallah babban abu ne sai ga waɗanda suke masu khushu'i. Haka nan Ubangiji ta'ala ya nuna cewa ƴan aljanna sukan samu sakamakon aljanna saboda haƙurinsu saboda haƙurin da suka yi a duniya wajen yi wa Allah biyayya da gujewa abin da ya hana musu. Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul fa'izun. Allah ce inni jazaytuhumul yawma bima sabaru a yau na musu sakayya da aljanna saboda hakurin da suka yi annahum humul faizuna kuma lalle su sune masu samun babban rago sannan babu wanda yake jin wato kyamar kazantar duniya a zuciyarsa yake guje mata yake guje wa kyalikyalanta sai wanda Allah ta'ala ya sifanta shi da haƙuri sai wanda Allah ta'ala ya masa guzurin haƙuri lokacin da Karuna ya fita cikin ƙawarsa da adansa da jama'arsa yana ƙafafa da girman kai da nuna isa wasu wawaye suka rika cewa ya laita da misla ma utiya Karuna innahu la zu hazzin azim inama inama mu ba mu samu irin abin da aka bawa Karuna na dukiya lalle Karuna yayi babban wato ya taka babban kulli Allah ta'ala ce wa qala allazina utul ilma waylakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan sai Allah ce wala yulqaha illa as-sabirun Allah ce sai wadanda Allah ya ba su ilimi wadanda suka san abin da suke yi wayayyu na gaske sai suka ce waylakum kai can ku tir da ku thawabullahi khairun ai sakamakon ubangiji shi yafi alkhairi liman amana wa amila salihan ga wanda yayi imani kuma ya aiki da kwarai amma Karunu bai yi imani ba kuma bai aiki da kwarai ba don haka abin da yake cikin sa na holewa da jin dadin duniya ba alkhairi bane Allah ta'ala ce to irin wannan zuciya da irin wannan hali da waɗannan suka nuna ba kowa yake iya samun sa ba sai masu hakuri wala yulqaha illa as-sabirun ba kowa yake iya samun wannan hali ba sai mai hakuri Allah ta'ala ce wala tastawi al-hasanatu wala sayya idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamim sai Allah ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadzin 'adzim Allah ce wala tastawi al-hasanatu wala sayya mummunan aiki da kyakkyawan aiki da dai ba za su taba zama daidai ba idfa' billati hiya ahsan ka ture mummunan abu da za a yi maka da aikin da yake mafi kyau wato in an yi maka mummuna kai in ka tashi sakayya ba kai mai kyau ba a kai mafi kyau daga abin da duk kake da shi masu abubuwan da kake da su masu kyau fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamim sai kaga ga wanda tsakanin ku da shi ba ga miciji saboda tsananin siyayya ya wayi gari ka annahu waliyyun kamar shine mai jibintar al'amuranka hamimun wanda yake dan uwa na kud da kud haka zai zama maka Allah ta'ala karshe nuna wannan dabi'a ba kowa ne yake iya siffantuwa da ita ba illa allazina sabaru sai waɗanda suke masu haƙuri Allah ce ma yulqaha illa dhu hadzin azim ba kowa yake samun irin wannan dabi'a ba sai waɗanda suke da wato babban rabo sannan Allah ta'ala ya gaya mana tare da rantsuwa cewa dukkan wani dan adam jinsin dan adam yana rayuwa a cikin asara da tabewa sai wanda ya sifantu da sifofi guda uku daga cikin su hadda hakuri wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai wanda ya sifantu da waɗannan sifofi guda hudu shine zai fita daga cikin asara idan ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan sifofi guda uku to ya samu wani kaso na asara gwargwadon abin da ya rasa daga cikin sifofin nan Allah ce ina rantsuwa da zamani innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin asara sai Allah ce illal ladina amanu wa amilus salihati waɗanda ba za su kasance cikin asara ba sune waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai suka yi wa juna wasiya da kyakkyawa da gaskiya suka yi wa juna wasiya da haƙuri saboda haka waɗanda suke masu haƙuri su ne waɗanda za su fita daga cikin wannan asara hakanan Ubangiji ta'ala ya nuna ayoyinsa na sama da na ƙasa da waɗanda ake karantawa sai ya nuna cewa waɗannan ayoyin ba kowa ne zai kalle su ya wa'azantu da su ba sai waɗanda suke masu haƙuri da godiya inda fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur haka Allah ta'ala ya faɗa a gurare hudu alqur'ani a suratu ibrahim a suratu luqman a suratu saba da kuma suratu shura duka a ko ina Allah ta'ala in ya faɗi ayoyinsa sai ce inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur a cikin waɗannan al'amura ko waɗannan abubuwa da suka gabata Allah ce akwai ayoyi ga waɗanda ga kowane mai haƙuri ko mai yawan haƙuri mai godiya ga Allah ta'ala Ubangiji ta'ala ya nuna gafararsa da ladansa ba zai samu ba sai ga wanda ya aiki na ƙware kuma ya haƙuri illa allazina sabaru wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir Allah ta'ala ce illa allazina sabaru sai ga waɗanda suka yi haƙuri wa amilus salihati suka yi ayyuka na ƙware Allah ce ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir waɗannan suna da wata gafara ta musamman sannan kuma suna da babban lada Allah ta'ala ya nuna haƙuri ba ƙaramin al'amari bane wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur lalle wanda ya haƙuri kuma ya yafi Allah ce inna zalika lamin azmil umur lalle wannan yana daga cikin manyan al'amura a gurare daban-daban Allah ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam da yayi haƙuri wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina kayi haƙuri da hukuncin ubangijinka kana a bisa ganin mu a gaban idan mu kake wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun inna allaha ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun Allah ce kayi haƙuri wa ma sabruka illa billah kuma haƙurinka ba zai yiwu ba sai da taimakon Allah wala tahzan alaihim kada ka nuna bacin ranka akan su wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun kada kuma ka shiga cikin matsatsi da damuwa saboda abinda suke kukkulla na makirci inna allaha ma'a alladhina taqaw Allah yana tare da waɗanda suke masu tsoron sa yana tare da waɗanda suke masu kyautatawa saboda haka idan babu haƙuri to nan da nan mutum sai ya kauce wa hanyar Allah idan ba zai yi haƙuri ba to ba zai iya wa Allah da'a ba in ba zai yi haƙuri ba ba zai iya barin abinda Allah ya hana ba in ba zai zama mai haƙuri ba ba zai iya jure jarraba da Ubangiji zai sa shi a ciki ba Allah ta'ala ya gaya mana cewa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitna inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah Allah ta'ala ya ce daga cikin mutane akwai wanda yake bautawa Allah akan gaba akan katanga fa in asabahu khairun itma'anna bihi in alkhairi ya same shi ke ya nutsu in ana tafiya ana jin daɗi to shikenan zaka ganshi a nutse ana ta tafiyar da shi amma idan wata fitina ta same shi wata jarraba wa in asabatu fitna in qalaba ala wajhihi sai ya juya bisa fuskar sa wato nan da nan sai ku ga ya canza abinda kuka san shi da shi na biyayya da da'a da lizimtar bautar Allah sai ku ga ya canza Allah ce khasarar duniya wal akhirah wannan yayi asarar duniya da ta lahira saboda haka haƙuri shi zai sa a tsaya akan wato ainihin biyar Allah haƙuri shi zai sa a jure wa dukkan wata jarraba da Ubangiji ta'ala zai wa bawa saboda haka haƙuri kamar yadda Ibnul Qayyim ya faɗa a cikin wannan gaba ta maganar sa shi ne mutum ya tsare zuciyarsa kada ya rika jin haushi abin da ya same shi na kaddara kada ya dinga nuna tasakhut ko da yaushe ya zamana zuciyarsa a ɓace a birtike a'a ya rika lallashin zuciyarsa ya rika nuna mata wannan abu daga Allah ta'ala yake ya jure ya haƙura bakinsa ya kame ga barin faɗar abin da yake shakwa ba ga Allah ba ya kai wa kukansa ga Allah wanda baya kore haƙurinsa Annabi Yaqub alaihi salam ya ce fa sabrun jamil amma duk da haka yace inna ma ashku bathi wa husni ila Allah saboda haka ashkuwa ila Allah bata kore haƙuri ashkuwa ila al-khalqi ya zamana mutun yana kai kukansa zuwa ga halittu ƴan uwansa wanda shine matsala ya zamana yana taraki akan abinda ya kamata a ce yayi hakuri ya jure. Bawa bai dace ya ce Allah ya jarrabe shi ba dan ya gwada girman karfin hakurinsa. Annabi yana cewa la tatamannu liqa' al'adu fa idza laqitumuhum fathbutu. Kada ku rika fatan Allah ka yaki ake gaya wa sahabbai duk karfin imaninsu a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su jefa kansu cikin teku kamar yadda Al-Munzir ibn al-Hubab ya gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah in cewa kai mu fada cikin teku za mu fada. To amma duk da haka Annabi yake ce musu la tatamannu liqa al-adu, kada ku rika fatan Allah ka yaki. In yakin ya zo muku ba ku kuka jawo shi ba, fasbutu, to ku tsaya ku dage. Allah ce laqad kuntum tamannawna al-maut tamannawna al-maut min qabli an talqahu fa antum tanzurun. Da kuna fatan mutuwa, kuna ganin ko a mutu yanzu ba, gashi yanzu kuma kun gan shi. Saboda haka bawa baya roƙon Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ya jarrabe shi saboda wai shi ya gwada, saboda al'azima tanfasikh inda al-ibtila. Kada ka sa ran cewa wannan ƙarfin zuciya da kake ji da juriyar da kake ji da ita za ta dawama. Allah na iya sakan maka jarrabar sai kuma daga baya wannan ƙarfin zuciyar ya rushe, wannan abin da kake ji a ranka na zaka iya daurewa ya rushe. Kamar yadda wani daga cikin masu ibada, wani sufi da ake kira Samnun al-Muhib, ɗaya daga cikin waɗanda kullum suke magana akan san Allah ta'ala, suke magana akan soyayya soyayya ta Allah. Saboda haka ya cika baki wani lokaci yake cewa ya Ubangiji, in dai ka yarda da ni, wa laysa li fi siwaka rabbi fa kayfa ma shi'ta wa laysa li min siwaka rabbi fa kayfa ma shi'ta fabtalini. Cewa ya Allah ni banda kai fa ba abinda nake ji, da yadda ka ga dama ka jarrabe ni, ka jarraba ni yadda kake so. Da Allah ta'ala ya tashi jarraba shi sai ya rike masa fitsarinsa, sai ya kasa fitsari. Yau zai yi, gobe zai yi, abu ya tsawaita. Sai ya rika yawo yana neman yara masu karatun Qur'ani, makaranta allo. Yana cewa ud'u li'ammikum al-kazzab, ku yi wannan ubana ku makaryaci, ku yi masa addu'a Allah ya sake masa mara. Da yana jin cewa shi zai iya jurewa kowace jaraba, to sai aka jarabe shi bi hasrul baw, rike fitsarinsa kawai aka yi. Saboda haka bawa baya cewa Ubangiji ya jarabe shi zai iya jurewa jarabar. A cikin addu'ar nan mashhuriya wacce Imam Tabarani ya ruwaito ta, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghayra anna afiyataka awsa'u li. In dai Ubangiji ta'ala ba kai fushi da ni ba, to komai da sauki. Amma fa afiyataka awsa'u li, ina san wato lafiyarka, ka banni cikin lafiya ta, wannan shi yafi mun yalwa. Saboda haka Ibn al-Qayyim yake cewa sahatul afiyati awsa'u lil 'abdi min sahati as-sabri, sahatul afiyati awsa'u lil 'abdi min sahati as-sabri. Saboda haka Muhammad ibn Wasi', wani ɗaya daga cikin masu bautar Allah ne, masu gudun duniya, yake cewa abanni da lafiyata in yi wa Allah godiya ya fi soyuwa a gare ni sama da a jarrabe ni in yi haƙuri. La'an u'afa fa asbir ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir, la'an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Abanni da lafiyata ka a jarrabe ni, in yi taiwa Allah godiya shi yafi soyuwa a zuciyata sama da a jarrabe in yi hakuri. Saboda haka bawa baya cika baki tsakaninsa da Ubangiji. To amma idan abin ya zo kaddarar ta zo ba tare da ya neme ta ba, to babu abin da zai fice shi a gaban Ubangijinsa sai hakurin. Shi yasa ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Dharr Al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma utiya ahadun ata'an ahabba wa awsa'a min as-sabr, ma utiya ahadun ata'an ahabba aw khayran wa awsa'a min as-sabr. Babu abinda za a bawa bawa na kyauta Allah ya masa wata kyautar da tafi mafi alkhairi kuma mafi yalwa kamar ya masa kyautar hakuri. To wanda idan abin ya faru ba wai shi ya nemo faruwar abu ba dan ya yi hakuri, a'a, in ya faru to babu kuma abinda Allah ta'ala zai bashi irin yayin hakuri. Saboda haka akwai hakuri wanda dabi'a ce ta wani da Allah ta'ala ya halicce ya sifanta shi ko ya dabi'antar da shi akanta, kamar yadda Allah ta'ala ya ce annabi Ayyub inna wajadnahu sabiran, mun same shi bai hakuri. Ma'ana wannan hakuri sifa ce tattare da shi. Akwai at-tasabbur, shine ka koyi hakuri, tana yiwa tun farko kai ba mai hakurin bane amma zaka iya koyan sa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wanda duk zai koyi hakuri Allah zai bashi hakurin. Don haka wannan ya sabawa abinda wasu suke ganin cewa duk dabi'ar da kake da ita ba zaka iya canza ta ba. Hadisin ya nuna ba haka bane, zaka iya koyan dabi'a, ya tasabbar ay yata'allamu sabr. Shi yasa yazo a bisa wannan sigar na tafa'ul, ya ta'allamu sabr, yatakallafuhu hatta yakunu lahu taban, zai rika yi da wahala amma a kwana a tashi a kwana a tashi zai iya zaman masa dabi'a. Amma waɗanda suke ganin idan mutum ya sifantu da abu to kawai a kyale shi ce hali zanen dutse, ma'ana ba zai kankaru ba. Saboda haka za a yi ta ganin sa a bar shi, a'a, zai iya kankaru ba, zanen dutse bane, zane ne akan allo, in aka sa dasta za a iya goge shi. Saboda haka ba abin nan bane. Akwai waɗanda akwai wanda yake cewa yuradu min alqalbi nisyanukum wa ya'ba wa ta'ba at-tiba'u 'ala an-naqili, cewa ana son zuciyata ta manta da ku, ni kuma dabi'a ce in tuna ku, don haka ba ta manta da ku. Zai iya mantawa wallahi, a kwana a tashi zai manta, yana faɗa wa masoyiyarsa ko masoyinsa cewa so ake wai sai in manta da ku, ni kuma wannan dabi'a ta ce, saboda haka ba ta manta da ku. Ya ayyuhal mutahalli غير شيمته ان التخلق ياتي دونه الخلق. فيا ايها المتحلي غير شيمته, يا كاي مي ققرن كاي ادن دبا دا دبيئه دبا تاكا با اي دو ابين دا زاكا كويكويه شي زاكا ققرن كوتانتا شي با ناكا بني با زي زما دبيئه كا با wannan duk ba haka bane. Hadisin da muka karanta yana nuna sabanin haka. Saboda haka yau da gobe yau da gobe tun yana at-tasabbur za a wayi gari ya kai al-istibar. الاصطبر وامر اهلك بالصلاه واصطبر بعدي واصبر با واصطبر. الاصطبر متاكي ne babba daga cikin matakai na hakuri, ya wuce wasbir. واصطبر عليها وتكيه حقورن gaske akanta. Saboda haka daga at-tasabbur zai kai sabr, zai kai istibar, indai zai rika koyan abin, zai kutanta abin yau da gobe zai zama dabi'arsa. Al-musabara ita kuma tafi istibar din ma, ce ya ayyuhal ladhina amanu isbiru wa sabiru. Kowace zaman kanta take, kakka yi ta wani wai tafsiri yake aka ce isbiru yace ku yi hakuri, aka ce wasabiru yace ku dai ƙara hakuri. Allah ya ce ku yi hakuri ku dai ƙara hakuri. isbiru ku yi hakuri musabara sabara akwai wanda shi ma yana ja da kai kai ma kana ja mufa'ala ce min aljanibaini duk sigar da ta zo a larabci fa'ala tana nuna bangare guda biyu a ka'ida ta kan fita daga wannan ka'idar a wasu lokuta amma dai wannan shine al'asl don haka aka ce wasabiru to akwai akwai ma'anar kai hakuri ka dage saboda akwai wanda shi ma yana fusgarka kana fusga yana fusga kana fusga yana fusga saboda haka kaga in baka yi hakurin gaske ba to zaka saki to shi yasa aka kawo wasabiru akwai waɗanda suke kokarin sai sun karkatar da ku kar ku sai yadda ku ba su wannan damar in sun ja ku ja in sun cije ku cije in sun dage ku dage in sun cirje ku cirje ku yi ta yin haka har ku yi galaba akan su hakuri ne tare da juriya juriya wani bangare ne na hakuri shi kansa hakuri a juriya ce to amma wannan juriya ce tare da wani kuna ja da wani saboda haka hakuri iri biyu ne akwai hakurin da yake yana da alaka da gangar jiki akwai hakurin da yake da alaka da zuciya akwai badani akwai nafsani akwai hakurin da yake gangar jiki ne za ta yi hakuri akwai kuma zuciya za ta yi hakuri kowannen su akwai ikhtiyari akwai ittirari akwai hakurin da yake na gangar jiki wanda kai zaka zaba wa kanka in ka gara ma zaka kin yin hakurin akwai wanda ittirari ne dole kai hakurin ba yadda zaka yi kamar da shi ma na zuciyar akwai wanda zaka zaba wa kanka in ka gara ma kai hakurin akwai kuma wanda ittirari ne dole kai wannan hakurin hakuri na gangar jiki wanda yake ikhtiyari shi ne kamar hakurin da ayyuka mai ayyuka masu wahala kana fita kana zuwa aiki neman hanyar neman abincinka tana wato hanya ce mai dan wahala sai kai da ko sai kai leburanci sai kai aikin karfi sai kai ne kana yawo to kaga wannan kana iya dainawa in kuma ka hakura kana ta yin haka kaga kai ka zaba kaga wannan hakuri ne da ya shafi gangar jiki amma kai ka sa kanka in kaga dama kana iya cewa kai ka fasa ka daina wannan sana'ar ga ka koma ci ma zaune akwai kuma ittirari wanda ba yadda zaka yi in rashin lafiya ta same ka kana iya cewa kai yanzu zaka janye wa kanka rashin lafiyar nan ka hakura da ita sai ta hakura da kai ita amma kai ba kai ne zaka hakura da ita ba saboda ka in lokacin sanyi ya zo dole ka hakura da sanyin nan ba da zaka iya canza yanayi in lokacin zafi ya zo dole ka hakura da wannan wata gaba jikinka tana ciwo dole ka hakura da wannan wannan hakuri ne badani ittirari ko ka ki ko ka so haka zaka yi akwai hakuri wanda yake nafsani ikhtiyari shine bawa ya hana zuciyarsa abin da yake saban Allah ya hana zuciyarsa ta yi abin da yake saban Allah wannan in ya ga dama zai iya hakuri ya bar abin nan da Allah baya so in ya ga dama kuma sai yayi Allah ya ba shi dama kuma sha fal yu'min kuma sha fal yakfur hakuri ya ki yin wannan laifin zaɓin kansa ne ubangiji ta'ala ya bashi cewa to amma ya hakuri ya zaɓi hakurin shi ne ya fi alkhairi kaga wannan hakuri ne yake komawa ga zuciya amma ubangiji ta'ala ya ba dan adam zaɓi akwai kuma wanda yake ittirari ne ba shi da zaɓi a ciki abu ne yake san shi amma ba yadda za a iya same shi yana gani gashi nan wasu suna ba shi da hanyarsa haka dole ya hakura yana sanya auri wata ta mutu akwai da zai sai dai ta koke kokensa amma ba yadda za a yi wannan ba yadda zai hakuri ne ya zama yadda ba wuce kici hakuri ya zama tilas ce ya hakuri sai hakuri ya zama tilas to wannan hakuri na tilas ne to dan adam yana fifitar dabba ne a cikin nau'in hakuri guda biyu nau'in hakuri wanda yake ikhtiyari na jiki da kuma ikhtiyari abin da kuma abin ikhtiyari na zuciya amma ittirari hakurin da zaka yi tilas baka da labiya ka hakura sai ka warki ana sanyi ka hakura sai Allah ya dauki ya janye sanyin nan ana zafi ka hakura sai Allah ya janye ana damuna ka hakura ba a damuna ka hakura ko ku abinda kake so ba zai samu ba kai da shi an riga an sa shamaki tsakanin ku da mutun da dabba anan duk dai suke wasu dabbobin ma sai su fi wasu mutanen hakuri anan eh wasu dabbobin sai su fi juriya a cikin waɗannan abubuwa ka ganshi da ciwo a jikinsa amma ba za ka je na kuke-kuke ba wani ɗan adam ɗin kuma ɗan abu ƙarami sai ka ji shi yana taraki shi yasa malamai suka ce shi hakuri in aka dubi abin da yake rataya da shi kamar yadda Ibn al-Qayyim anan ya gaya mana yana rataya ne imma da abin da Allah ta'ala ya umarni da shi imma da abin da Allah ta'ala ya hana imma kuma da abin da Allah ta'ala ya kaddara akwai as-sabru 'ala at-ta'at as-sabru 'anil manhiyat sai kuma as-sabru 'ala al-aqdar al-mu'lima 'ala al-ma'mur عن المحظور على المقدور waɗannan sune nau'ukan abubuwan da hakuri yake da ta'alluki da su abinda Allah ta'ala ya umarce ka da shi ka yi hakuri ka aikata ka danna zuciyarka koda ba ta so kaga kayi abin idan abin nan Allah ta'ala hana waye ka danna zuciyarka ka hanu ka hana ta wannan abin da take so idan kuma wani abu ne na kaddara kai hakuri ka maida al'amarin ka ga ubangiji baka bawa a tafiyarsa ga Allah kamar da Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala yake fada a cikin Futuhul Litabi Futuhul Ghaib cewa la budda li kulli mu'minin fi sayrihi ila Allah min hadhihi al-halat imma amrun yata'allaqu bihi aw nahyin yajtanibuhu last week about it subhanallah aw qadarin yarda bihi bawa a tafiyarsa zuwa ga Allah dole ya ci karo da waɗannan abubuwa guda uku ko dai umarni da aka umarce shi da shi don haka zai aikata ko kuma wani abin da aka hana shi don haka dole ya hanu ko kuma wani abin da aka jarrabe shi da shi dole ya yarda ya karɓi wannan jarraba ta Ubangiji to waɗannan abubuwa ta ɓangaren Ubangiji Allah ta'ala yana da hukuncinsa na shari'a a cikinsu yana da kuma hukuncinsa na ƙaddara akwai hukumullahi shari'i addini a ciki shine umarninsa da haninsa wanda yana da alaƙa da umarninsa ga Allah ta'ala ce alalahul khalqu wal amr akwai kuma ta ɓangaren ƙaddararsa wanda yana da alaƙa da halittarsa abinda Allah ta'ala ya ga dama ya halitta bawa gaba ɗaya a rayuwarsa ta addini tana da alaƙa ne da waɗannan kishin-kishin guda uku ashe kaga rayuwarsa ta addini duka ba za ta yiwu ba sai akan waɗannan hakuri akan waɗannan rukunai guda uku ya yi hakuri akan abinda ya shafi umarnin Allah ya yi bi Allah a nan ya yi haƙuri a kan abinda Allah ya hana ya guje shi ya yi haƙuri a kan abinda Allah ta'ala zai saukar masa na jarraba ya dangana ya koma zuwa ga Ubangiji waɗannan abubuwa guda uku sun zo a wasiyar da Luqman ya yi wa ɗansa ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi al-umur ya ce ya kai ɗana aqimis salata ka tsayar da sallah wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar kai umarni da kyakkyawan abu ka hana mummuna umarni da kyakkyawan abu kaga shine al ma'mur duk wanda zai umarni da kyakkyawan abu farkon wanda zai fara umarta kansa sannan ya umarci waninsa atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun kaga sai ya fara sa kansa ibda bi nafsika thumma biman ta'ud hakanan annahyu anil munkar akwai bukatar ya sifantu shi ma da wannan abu la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arun 'alayka idha fa'alta 'azima haka hana abu kai kuma kai saboda ka wa'muru bil ma'ruf wa nahi anil munkar kaga ya kunshi wadannan abin hakuri akan bin umarnin Allah da hakuri kuma akan barin abin da ya hana sannan yace wasbir ala ma asabaka kuma kai hakuri akan abin da ya same ka kaga wadannan rukunai guda uku duk gaba ɗaya sun tabbata sun cika a cikin wasiyarsa hakanan Allah ta'ala yake cewa afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna biahdi Allah wa la yanquduna almisaq walladhina yasiluna ma amara Allah walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su' alhisab والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار أتكلم wannan aya zamu ga Allah ta'ala ya hada wadannan rukunai guda uku duka ya sifanta yan aljanna wadanda suke masu hankali sune wadanda suka sifantu da wadannan sifofi uku gaba daya ce innama yatadhakkaru ulul albab kadai masu hankula sune suke wa'azantuwa ce allazina yufuna bi ahdi Allah sune masu cika alkawarin Allah ya kunshi abinda bawa ya alkawari tsakaninsa da ubangijinsa na zai masa biyayya cikin abinda ya umarni da shi ya kuma halu daga abinda ya hana don haka cika wannan alkawari ya shiga karkashin allazina yufuna bi ahdi Allah ya shiga alkawarin da yake tsakaninsa da haƙƙin Allah da kuma haƙƙin bayin Allah da suke kansa saboda haka akwai sadar da abinda Ubangiji ta'ala ya umarni a sadar na haƙƙinsa na tauhidi da kadaita shi da biyayya gare shi da kaucewa abinda ya haramta sada abinda Allah ta'ala ya umarni a sadar da shi na imani da manzanni da gaskata su da abinda suka zo da shi da karba da sallamawa gare su sada abinda Ubangiji ta'ala ya umarni a sadar da shi na biyayya ga iyaye da kyautatawa makusanta sada abinda Allah ta'ala ya umarni a sadar da shi na kyautatawa makota sada abinda Allah ta'ala ya umarni a sadar da shi na tsakanin miji da mata mu'amalar mutum ta yau da kullun saboda haka kaga dukkan abinda Allah ta'ala ya umarni a sadar da shi ya shiga karkashin allazina yufuna bi ahdi Allah wala yanquduna almisaq karfafa waccan magana ce ba za su warware wannan alkawari da yake tsakaninsu da Allah ba allazina yufuna bi ahdi Allah wala yanquduna wallazina yasluna ma amara Allah bihi an yusala suke sadar da abinda Allah ta'ala yayi umarni da shi a sadar sannan Ubangiji ta'ala ya ambaci abinda zai sa su sadar da abinda Ubangiji ta'ala ya umarni a sadar da shi biyayya ga Allah da kaucewa abinda ya haramta ba zai samu ba sai idan akwai tsoron Allah a cikin zuciya alladhi wa yasluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab suna jin tsoron Ubangijin suna jin kuma tsoron haduwa da mummunan hisabi wannan shi zai sa su kiyaye waɗancan umarni su bi dokokin Ubangiji ta'ala sannan Ubangiji ta'ala sai ya faɗi na uku kaga abin da ya kunshi biyayya ga Allah ta hanyar yin al-ma'mur ta hanyar barin al-mahzur ya shiga ƙarƙashin yufuna bi ahdi Allah wa la yanquduna al-misaq yasluna ma amara Allah bihi an yusala ya shiga ƙarƙashin wannan sannan sai Allah ya ce walazina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim suka yi hakuri ba kawai hakuri ba dan ba yadda za su yi hakuri ne da suka yi shi dan neman yardar Ubangijinsu sannan Ubangiji ya faɗi abinda zai taimaka musu su samu wannan hakurin shine tsaye da sallah da ciyar da dukiyarsu wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum suka kyautata wa kansu ta hanyar tsaye da sallah suka kyautata wa wasunsu ta hanyar infaq ahsanu ila anfusihim bi iqamati salah bi iqamis salati wa ahsanu ila ghayrihim bil infaq to waɗannan abubuwa guda uku kaga duk sun shigo karkashin wannan aya sannan dukkan wata aya da Allah ta'ala ya hada hakuri da takawa ta kunshi wadannan abubuwa guda uku innahu man yasbir man yattaqi wa yasbir wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a saboda attaqwa shine fi'lun wajibat wa tarkul manhiyat sannan ga hakuri an ambata saboda ka gaba ɗayan addini yana tattaruwa ne a ƙarƙashin waɗannan rukunai guda uku da aka faɗa a cikin hakuri idan babu shi to hakuri ba zai samu ba dole sai bawa yayi shi sannan zai zama mai hakuri sannan zai zama mai hakuri akwai inda hakuri yake haramu wannan hakuri shine hakuri na wajibi hakuri na wajibi akwai kuma hakurin da yake haramu mutum yayi hakuri hakurin da zai halaka shi tare da cewa akwai abin da aka shar'anta masa kamar mutumin da yake cikin dokar daji ya rasa abinci ga mushi zai ce bari in yi hakuri ba zan ci mushin nan ba yayi hakuri har ya halaka yayi laifi kamar yadda Imam Ahmad yake cewa man turra ila maitatin fa sabara hatta mata dakhala an-nar sai mutumin da ya matsu akan ya rasa abin da zai ci sai mushi amma ya kici saboda shi yayi hakuri sai ya mutu to ya kashe kansa to zai iya roko idan cikin jama'a ne ba ya da abin zai iya roka to anan malamai sun yi sabani wasu sun ce kai ya roka yayi hakuri wasu suka ce ya roka hakurin anan suka ce mustahabbi ne ba wajibi ba don haka zai iya roka in ba shi da shi cikin jama'a Imam Ahmad akwai inda aka tambaye shi a riwayar Asram tambaye shi yace kada yayi hakuri kada ya roka in yayi hakuri to Ubangiji ta'ala zai hore masa saboda haka idan bawa ya rasa amma yayi hakuri ya danne ya zama la yasaluna nasa ilhafa ya zama cikin al-mahrum lisa'il wal-mahrum to Ubangiji ta'ala kuma zai bashi zai kawo masa arzikin sa ba zai kyale shi haka nan ba saboda haka irin nan yana iya yin hakuri amma idan a inda yake da damar ya ci mushe ne to mutumin da barawo yayyo kansa ko wani mugu da makami zai iya hakuri yayi hakuri ya kashe shi anan haramun da ya hakuri amma idan a lokacin fitina ne fa lokacin fitina wasu sun dauki makamai an shiga ana ta kashe kashe shi ma ya dau makami a to ne ya hakuri anan ya hakuri in fitina ce ta barke wasu suka dau makami ana ta kashe kashe musulmi da musulmi a junansu to anan hakuri ya wajaba anan sai zaman sa a gida shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake gawa abdullahi ibn khabbab ibn al-arat fa kun abdullahi al-maqtul wa la takun abdullahi al-qatil ka zamo bawan Allah da za a kashe kar ka zama kai zaka yi kisa kai hakuri kai in ma ta kama a kashe ka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Bakra yake cewa bashi da'ahu yabu'u bi ismihi wa ismik kyale shi ya tafi da laifinka da laifinsa laifin da yake kansa kafin ya yi kisan laifukan da yawa Allah da kuma laifin da zai yi na kishi na kashe ka ba wai ana nufin kai in wani ya kashe wani ba shikenan ya kwashe laifinsa kamar yadda wasu suke faɗa kasa akwai masu cewa in wani ya kashe mutum to duk shi wannan da aka kashe duk laifukansa sun dawo kan wanda ya kisa to wannan ba wannan kuskure ne ba haka ake nufi ba tabu bi ismi wa ismika da Allah ya faɗa ba ana nufin ka tafi da zunubin ka ni ma ka tafi da ka kwashe nawa ba a'a tabu bi ismika alladhi kana alayka qabla qatli wa ismi ismu qatli laifin da daban kana da shi tun kafin kai wannan aika aikar da kuma wanda kai na aika aikar gaba ɗaya ka tafi da su zuwa ga Allah saboda haka hakuri wani babban jigo ne wanda akan sani rayuwar bawa take kafuwa gaba daya. Kuma kamar yadda Ibnul Qayyim ya faɗa, rayuwar bawa ba za ta yiwu ba, wato hakurinsa ba zai samu ba sai an samu waɗannan rukunai guda uku: habsun nafsi anil maqdu'a anit tasakhuti bil maqdur, habsul lisani anil shakwa, sanna habsul jawarihi anil ma'siya. Sai waɗannan ukun sun samu, sannan ake cewa bawa ya zama mai hakuri. Allah ta'ala ka ba mu hakuri da juriya. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada na kuskure. Allah ya fi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.